daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na Murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za ku iya sauraron mu sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 4 ga watan Satumba shekara ta 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga kasar Koriya ta Arewa. Shugaban ƴan adawar kasar Kenya Raila Odinga ya ce hadakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa ba idan ta samu mulki da sauran wato jam'iyyu. Kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia ta kai wani harin kunar bakin wake da mota a wani barikin soji na Somalia.
To yayin da al'ummar jihar Texas a nan Amurka ke samun tabbacin cewa gwamnatin tarayya za ta taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa, ko waɗanne matakai gwamnatin Najeriya ke ɗauka domin taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a wasu jihohi musamman ma a jihar Benue?
Na je da kaina na ga inda gwamnatin jihar Benue ta samar don waɗanda abin ya shafa ta saka tarayyara ta samu matsuguni, na tabbatar musu a matsayin gwamnati akan cewa za ta taimaka musu daidai gwargwado.
To a jihar Niger Nigeria, gwamna Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya kai ziyara wani gidan yari inda ya koka da wani abu da ya gani.
Mun lura wani ya saci akuya, wani ya saci gyada, an daure shi ana so zai an yanke mishi kuɗi ya biya wani 30,000, wani 20,000, wani 50,000. Gaskiya ni dai yau tun na zo za mu kuri a sako su domin ko kwanan nan mun ga masu satan biliyoyi a sterling da dala.
Sannan kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya, amma fa daga kanin labatu ga labaran duniya da farko.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga kasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji. Muddin dai ta yi barazana ga Amurka ko yankin ƙasar Guam mallakin Amurka ko kuma dai wata kawar Amurka. Da Mattis da Trump da manyan mashawartan shugaban ƙasa sun gana a fadar White House jiya Lahadi game da shelar da Koriya ta Arewa ta yi ta gudanar da gwajin bomb ɗin hydrogen. Shugaban na ma'aikatar tsaron ya fito ya yi ɗan takaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani, cewa Amurka ba wai tana neman ta hallaka Koriya ta Arewa kwata-kwata bane. To amma ta bakinsa, muna da zaɓi iri-iri na matakan da za mu iya ɗaukawa idan buƙatar hakan ta taso. Takallar da Koriya ta Arewa ta shayi tana kuma maimaitawa ta wajen gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma gwajin wato gwaje-gwajen makaman nukiliya har sau 6 zuwa yanzu, wanda na 6 ake maganin watakila shine ma karan farko da ta iya cilla makamin nukiliya, wanda hakan ya jefa matashiyar gwamnatin Trump cikin wata rigimar siyasar yankin ƙasa mai sarƙaƙiya.
Shugaban ɗan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki. Odinga yana magana ne kwanaki 2 bayan da kotun koli ta sanar da soke zaben shugaban ƙasa sanadiyar magudin zaɓe. Da yake magana a wani coci a Nairobi, Odinga ya ce haɗakar su ba za ta raba mukamai da waɗanda ya kira ɓarayi ba. Shi ma shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta kwana guda kafin haka ya ce jam'iyyarsa ta Jubilee ba za ta raba mukamai iko da ɓangaren adawa ba. Yana kuma mai caccakar alƙalan kotun kolin ƙasar saboda soke zaɓen da suka yi, inda yake tambayar wa ma ya zaɓe ku ne. Alƙalan kotun kolin sun mai da martani a jiya Lahadi, suna cewa kalaman na Kenyatta sun ci mutunci ne ga ɓangaren shari'a. da daren ranar Asabar kungiyar alƙalan ƙasar Kenya KMJ a takeice ta yi kira ga jama'a da su yi watsi da abin da ta kira babbatin siyasa. Kotun kolin ta Kenya dai ta soke zaben ne saboda abin da ta kira magudin da wato magudi da saba ka'ida da hukumar zaben ta aikata a lokacin zabe, wanda kotun ta ce hakan ya illanta sahihancin zaben. Kundin tsarin mulkin Kenya ya wajabta gudanar da sabon zabe cikin kwadin kwanaki 60.
Kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia ta kai wani harin kunar bakin wake da mota a wani barikin sojin Somalia, inda ta halaka sojoji akalla 7 a wurin, wanda ke arewa da birnin Kismayo, kamar yadda jami'an lardin mai headquata a Kismayo din suka gaya muryar Amurka. Jami'an suka ce mayakan sun tayar da bambaman da ke makare cikin motoci biyu a wani wurin da sojoji ke duba ababen hawa, kafin wasu mayaka dauke da muggan makamai suka afka ma sojojin wajen, wanda ke garin Balagudud da safiyar jiya Lahadi. Wani mai magana da yawun hukumar lardin Jubaland mai suna Abdul Nasir Siras ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojoji sama da 10 ne suka samu raunuka a wannan harin, wanda aka kai da asuba. Su dai mayakan na Al-Shabab sun yi ikirarin halaka sojojin gwamnati har guda 26, banda motoci da kuma makaman da suka sace. Sai dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da ko da ɗaya daga cikin rahotannin biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Magajin garin Houston na jihar Texas Sylvester Tana ya ce yana so duniya ta san cewa an fara gudanar da harkokin yau da kullun a birnin a yayin da ake ci gaba da kawar da datti da kuma nazarin barnar da makwaciyar guguwar nan ta Harvey ta yi. To amma ga mutane da dama da ke cikin unguwannin da ruwa ya mamaye har yanzu, abin da suke iya tunawa daga abubuwan da Tana ya faɗa shi ne na cewa a fita. Yanzu haka dai wasu injiyoyi ne sojin Amurka na shirin sako ruwa daga wasu ma'adanan ruwa guda biyu da suka cika suna tumbuɗi a sassan yammacin Houston saboda kaucewa fashewar madatsar ruwan. Wannan mataki na ganganci zai sa ruwa ya malala kuma ya mamaye gidaje wajen 20,000. Tana ya ce duk wanda ya ki barin wurin ba ransa kawai zai sa cikin hadari ba, amma da na masu aikan ceto. Ita dai guguwar ta Harvey ta dira kan kudu maso gabashin Texas lokacin da ta kai mataki na 4 na makwaciyar guguwa ranar 25 ga watan Agusta, kuma ta yi kwana da kwanaki tana wajajjaga yankunan da ke gaba gabar ruwan a jihohin Texas da Louisiana. Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko, hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne mata ce kananan hukumomi 11 zuwa 12 ne ambaliyar ruwa da ta auku a jihar ta shafa, inda aka yi hasarar dukiyoyi da dama. Lamarin da ya sa gwamnan jihar Samuel Otom ya ce akwai yiwuwar a fuskanci matsalar karancin abinci a jihar da ma wasu sassan Najeriya, kamar yadda wasu jaridun kasar suka rawaito. Daga Jos a jihar Plateau da ke makwabtaka da jihar ta Benue, ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta ce ambaliyar ruwa da ya auku a jihar Benue ya yi sanadin rasa dimbin dukiya, yayin da al'umma da dama suka ƙaurace wa mahallansu. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa injiniya Mustapha Inusa Mai Hajja ya shaida mun cewa ƙananan hukumomi 12 ne bala'in ambaliyar ruwan ya shafa a jihar ta Benue.
Lalle an yi ambaliyar ruwa mai tada hankali gagarima a jihar Benue, musamman ma a garin Bokurdi. Na je da kaina na ga inda gwamnatin jihar Benue ta samar don waɗanda abin ya shafa ta suka tarayyara ta samu matsuguni, na tabbatar musu a matsayin gwamnati a jagorancin shugaba Muhammadu Buhari kan cewa za ta taimaka musu daidai gwargwado don ta rage musu a halin kaka na kai da suka shiga.
Ku iya tantance mutane ko an rasa rai, mutane nawa suka rasu?
A halin yanzu ba a rasa rai ba, sai dai an rasa dukiya mai dimbin yawa.
Amma ku iya tantance ko adadin dukiyar da aka rasa?
Ana kan tantancewa wuraren da yawa, local government kimanin 11 ne ko 12.
To wani tallafi gwamnatin tarayya ta bada?
To a kayayyaki da yawa, kamar yadda na gaya miki, tallafin
farko da ya kunshi kayayyaki na sawa, kayayyaki na abinci, kayayyaki na kamar mosquito net da katifu wanda za su mutane za su samu inda za su dan ta kansu idan lokacin bacci ya yi, da kuma hukumar Nigerian Air Force tana shirin mobilizing medical team, wato kwararrun ma'aikatan lafiya da magungunnuka don su a ɓangaren gwamnatin tarayya da kawo ɗauki irin nasu.
Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa kenan, injiniya Mustapha Inusa Mai Hajja. Na kuma zanta da Mr. Nat Apir, wanda lamarin ya shafa, ya shaida mun cewa suna buƙatar taimako na gaggawa.
Ko ina a Makodi ruwan ta bushe, drainages, gutters, ko ina ta shiga muna gidaje. Har ni ma da ina abin nan da ina da poultry farm, wallahi dukansu sun mutu domin ruwa ta shiga ciki ko ina da ina. So da muna magana yanzu, wallahi mutane ba su da gurin da za su je, gidajensu na ruwa. Gashi nan yara da na da malaria da na fita daga ID camping, yanzu wayansu suna da dysentery, kuma muna tsoro kai cholera ya zo shiga ciki kuma ya zama wani abin nan abu.
Daga jihar Nasarawa, makwabciyar jihar Benue kuwa, daraktan gudanarwa a hukumar bada agajin gaggawa ta jihar, Usman Ahmad, ya ce ambaliyar ruwa ta lalata gonaki da dama a wasu sassan jihar.
Akwai waɗansu wurare kamar waje a ƙasan Awai, a kogin inda suke shinkafa, ambaliyar ya iza wa ana kira wurin kogi. Sannan kuma wuraren can wajen Nasarawa, Toto, inda wajen Odinge, Magaji da sauran ƙauyukansu, ni ɗazuma ya kira ne ya ce sun samu ambaliyar ruwa a gonakin sosai. Muna bin garuka da ƙauyuka lungu-lungu, saƙo-saƙo, domin wayar da mutane kai saboda wannan matsalar na bala'in ambaliyar ruwa da ke muna ganin cewa yana nan tafi ko kuma ya fara cimma a ƙasa ɗin.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, matsalar cunkoson fursunoni a gidajen yaron Najeriya matsala ce da ta daɗe ana fama da ita. Sai dai wata irin matsala kuma wacce ita ma ta dabaibaye gidajen yaron Najeriya ita ce yadda ake samun mutanen da ke zaune a gidajen kasan na wani tsawon lokaci saboda wasu laifuka da suka aikata da ba su taka kara sun karya ba. Kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya lura yayin wata ziyara da ya kai gidan yarin garin Kwantagora. Ga dai sauran ƙarin bayani a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana daga Mina.
Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana takaicinsa akan yadda ake cinkusa mutane a gidan yarin ƙasar ba tare da an yanke masa hukunci cikin lokaci ba. Gwamna Abubakar Sani Bello, wanda ya ziyarci wani gidan yari da ke garin Kwantagora, ya ci ya ga waɗanda suka share shekara da shekaru suna ɗaure a gidan kason ba tare da an yanke masa hukuncin laifin da suka aikata ba.
Kaga akwai mutane da aka tsare wanda ba riga an shari'a ba, wasunsu sun shekara hudu, wasu biyu, wasu shida, wanda ba a tabbatar ko sun yi laifukan da ake tuhumar su shi ba ko ba su yi ba. Ni a gani na wannan bai dace ba, domin alal misali yanzu in aka zo aka shari'a aka ga cewa mutum bai yi laifin da aka tuhumar shi ba, an daure shekara uku hudu, kaga an riga an bata masa shekara kusan uku hudu a rayuwarsa.
Akwai wanda za su ci albarkacin zuwan ka a sake?
Kwari, akwai wanda mun lura wani ya saci akuya, wani ya saci gyada, an daure shi ana so zai an yanke mashi kuɗi ya biya wani dubu talatin, wani dubu ashirin, wani dubu hamsin. Gaskiya ni dai yau tun na zo za mu yi kuri a sake su, domin ko kwana mun ga masu satan biliyoyi a sterling da dala. Ba abin da ya faru amma mutum ya saci gida saboda yunwa ko abin da duk da cewa ba dalili bane, amma dai ni ban ga akwai wani adalci sosai a ciki ba.
To, masanin shari'a wanda kuma shike baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin shari'a, barista Lawal Yusuf, ya ce akwai gyare-gyaren dokoki da aka gudanar a Najeriya da zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala, kuma yanzu haka gyare-gyaren sun fara isa wasu jihohin Najeriya.
Da yawa daga cikin su sun kai mataki na adopting koko ɗaukun kaddamar da wannan dokokin a jihohinsu, kuma wasu ma jihohin Aido suna nan suna yi. Nan ma a jihar Niger ana akan wannan mataki.
Majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta yunkuro domin tabbatar da ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala. In ji ɗan majalisar dokokin jihar wani rabin Nuraddini Umar.
A matsayinmu na 'yan majalisu dole mu kawo doka saboda kiyaye irin wannan abubuwa. Ba wai mun ce ba su da laifi ba, mun yadda akwai masu laifi, amma ya kamata a dinga kwatanta laifi da abin da za ka yi, ma'ana hukunci.
daga cikin waɗanda suka ɗauki hankalin gwamnan dai a wannan gidan yari har da wani matashin yaro dan kimanin shekaru 15 dake zaman daurin shekaru 6 saboda samun sa da laifin satar naira 4000 da kuma wata mata mai shayar da jaririnta da ita ma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yarin na shekara 1 da rabi tare da biyan tarar naira 30,000 saboda samun ta da laifin tace ma wata mata maiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Za gugu a nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 16 kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da muke jira mu ji martanin mai girma gwamnatin jihar Bauchi barista MA Abubakar game da batun mutanen Zirami da kuma alƙalin kotun Zirami alƙali Sani Musa, yau filin ciki da gaskiya zai dubi wani al'amari da ke barazanar koran al'umma masu yawa a jihohin Zamfara da Katsina daga gidaje da garuruwansu. Muddin dai ba wata sabuwar dabara hukumomin tsaron Najeriya za su ɗauka ba. Wannan lamari kuwa ba wai sabo bane, domin ƴan bindiga sun saba kashe mutane suna kwace musu dukiyoyi, abin da yasa har rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na rawar daji a wannan yanki. To amma yanzu wannan lamari yayi tsanani musamman a karamar hukumar Tsahe ta jihar Zamfara. Muna maganar wani gari ne mai suna ƴan warin daji dake kan iyakar Zamfara da Katsina da ƙauyuka da garuruwan dake kewaye da shi kamar unguwar Kesau, Rugumawa, unguwar Danwaru zuwa Bawo, Tudun Mai Raira, Hayin Alhaji, Tafkin Kazai da dai sauransu, waɗanda a yanzu haka a cikin su da kuma dajin dake wurin ƴan bindigar da aka ce yaran Fulani matasa ne suke cin karansu babu babbaka. Kwanakin baya da lamarin ya fara yin tsanani, mutanen waɗannan garuruwa sun kakkafa ƙungiyoyin banga na sa kai domin kare kawunansu. Amma a yanzu sabon salo, ƴan bindigar da suka addabi wannan yanki sun fara bin waɗannan ƴan banga suna karkashewa, sannan suna sanya wa mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka tara. Duk ƙauyen da ke son yin noma tilas sai sun biya ƴan bindigar nan abin da ya kama daga naira miliyan 1 zuwa miliyan 1.5. Kuma sukan shigo su zauna cikin ƙauyukan, duk wanda ya hana su yin abin da suka ga dama ko ya fallasa su hukuncinsa kisa. Yau za mu fara taɓo wannan batu, za mu kuma faro da wani ɗan asalin garin na ɗan warin daji.
Sunana Bashir Idris, ni mutum ne ɗan warin daji ne.
Akwai ƙorafi da kake da shi ko kuka kan lamuran tsaro a yankin? Muna so kai wa masu sauraro bayani filla-filla, menene kake son faɗa mu wanda kake jin duniya bata sani ba?
Gaskiya ni abin da nake so in faɗa shi ne, ni ba mu gane abin da muke ciki ba tsakanin mutanen garin ƴan warin daji da sauran wannan matsalan da ake yi wa ta kashe-kashen mutane haka, wanda ƴan banga ɗin nan, ɗan banga zai fita za a kashe ɗan banga, ba a je ba a gani ba, kuma ba a ɗauki wani mataki ba. Ƙarshe ma dai ya zo yanzu ƙauyukan mu, kamar misalin Rugumawa, Danwaru, Bawo, Mutu, wannan wurin sun zama haɗari yanzu a rayuwa ga ɗan adam, kai musamman ma ƴan warin daji ɗin, in ba dan ya zama dole mutum ya zauna ba, gaskiya mutum bai zauna ba, saboda rayuwar mutum tana cikin haɗari ainihin gaskiya. Kuma wannan abun ya zama ba wani kwakwaran mataki aka ɗauka ba na ganin mutanen da sun samu nutsuwa da walwala ba. Ƙarshe an yi lokacin da ma kwanan ba da aka za a kashe wasu ƴan banga, gaba ɗaya da malaman makarantar garin da wanda aka tura kwafis ɗin, duka sai suka bar garin. ina tabbatar ma da cewa yanzu zaman da ake mutum ba zai dauka yaran shi bai turo shi zo yan wani daji zo ya karatu ba saboda ba security gaskiya
abinda muke so mu gane idan mutum ba dan banga bane yana zaune a garin ya nuna zai iya zaman sa tunda ka ce yan banga kawai ake kaiwa hari ko su ne ake suke cikin hatsarin kenan
ito abin wanda yake yana iya faruwa a zo ai kamai wa da wabi ina maganar nutsuwa tunda inda akwai nutsuwa su malaman da suke karantar da kaman malaman suke karantar da yaran mu kaman course din nan ba za ta tafi ba ai su ba ayin gari bane an san baki ne amma abu ne wanda za a zo ayi kamewa da wabi to kaga ba da man ka ce wai bari ka zauna
faɗa mana shin matsalar nan su waye ne suke kaiwa mutane waɗannan har-haran da suka zama barazana a yankin
to gaskiya wanda suke kaiwa nan har-haran tabbas gaskiya fulani ne kuma fulani nan kowa ya san da cewa barayi ne wanda kowa da ke wurin nan ya san da cewa fulanin barayi suke kaiwa nan har-haran suke kashe mutane kuma fulanin ba wai wasu waye ne wani wuri ba na bangaren yankin ne ya kamata a ce tunda ba wani nesa suke ba a yi sa hukuma ta yi bincike a gano ya za a yi a ɗinke wannan bakin zalan saboda a samu zaman lafiya
fulani masu makiyaya ko kuma kawai dai yan gari waɗanda watakila ba su taɓa makiyan shanu ba
fulani makiyaya ne sai dai ƴaƴansu ne wanda suka lalace su kuma haka ai akwai wanda su daga cikin wanda ba sa yi amma akwai masu yin su ne suka fiye wa maganan gaskiya don ba za ka ɗauki laifin wani ka ɗora ma wani ba tunda abin da yake so a bincika ya adalci
iyayensu suna nan su waɗannan Fulani
eh gaskiya akasarinsu mafi yawansu iyayen suna nan yankin ana zaune da su kuma mutane kuma sun san iyayensu ba ɓoye suke ba an san iyayensu kuma an san su
me yasa kuke ganin mutanen yankin ba za su haɗa kai da iyayensu ba su ja hankalin waɗannan matasa Fulani su daina wannan aika-aika
to aika sun ɗan ta'adda inda zai je magana iyayen shi ma ba zai fara ba ba kowa ba ne ba zai ɗanshi haye ya yi ƙarfi wurin ta'addanci ba kuma ya ce zai hana shi idan mutum ya shiga cikin wannan abubuwan to gaskiya su ma kashi iyayensu kamar suna neman maraba da su ne dan su zama su kamar wani bala'i dan ba za su yi da su
kwanaki ina da labari ko duk duniya ta san Najeriya ko shugaban Najeriya ya san an tura sojoji wannan yankin har aka yi rawar daji ma a jihar Zamfara saboda maganin waɗannan 'yan ta'adda me yasa har yanzu matsalar nan take ci gaba da faruwa
to wallahi Haji Nasiru ni ma na yamaki abin saboda ni bangaren 'yan wannan daji muna da dole muna da daji kuma babban daji wanda ya kamata a ce yanzu haka akwai batalin sojoji wurin saboda wannan abin amma gaskiya ba kai muna ba sai dai wani lokaci in abun ya ɗanyi tsamari ne za su ɗan je da safe zuwa yamma kuma shi kenan za su wuce su koma to kaga wannan ba tsaro ba ne ba ya kamata a ce an aje sojoji wurin nan har mutanen nan an tabbatar da an kama su sun zo hannu an san hukuncin da ya kamata a yi musu
wajen nan yana da surƙoƙin daji ne inda su 'yan ta'addan suke ɓuya
eh akwai daji gaskiya Allah ya yi daji babban daji wanda tun da ka tsina dajin ya taso ya shiga har Nijar ba karamin daji bane babban daji ne kuma dazukan garurukan da ke gefe-gefen dajin to ina tabbatar maka da cewa wannan mutanen ma kamar sun kama wannan garurukan dan yanzu garurukan nan ba wanda isa yi wani magana akan wannan 'yan ta'adda baka isa kai magana ba dai idan kai magana akan su to ina tabbatar ma in ba kwanan haje ba za ka kwana ba saboda karfin da suke da shi ya wuce da rubuta yake tunani
amma ya nuna cikin dazuka suke da zama kenan ba cikin gari ba
eh suna kasan shi ya gace muka mutum wannan dan ta'adda ne to wa zai ce zauna cikin gari ko da yaushe ba amma za su zo cikin gari su zo su wuni su yi dare su ma hira da ƴaƴan mutane haka kana ji kana gani su dauke ekon zai su zo suna hira da ita kuma kai kasan da cewa akwai matsalar zai biyo baya amma baka saka hana ba baka isa ka ce ka taka masu gurki ba dan idan kai magana ma kai ran nan ba za ka sha ba dole mutanen garin mu hasu su zauna tare da su dole sai sun bi umarnin su sannan za su zauna lafiya saboda dalilin kuma da ya kawo wannan ba wani hukuma mai karfi yanzu ya kamata a ce kamar irin mutun nan wallahi kamar irin mutun nan ya kamata a jajirce da sa sojoji kamar yadda aka sa sojoji mai duburi saboda su bakin daji suke ba su da wani makauta sannan idan damuna ta zo rafi ya zo ya yanka ya tare muna da katon rafi muna ce mishi gagari to wannan gagarin gagaro ne idan ya kawo ruwa baka saka shiga ba to idan suka biyo ka zaka fada ruwa ka mutu ne ko ka zaka dasa kashe ka tunda ba wani agaji ba wani da taimaka maka abu ya zama kaman ba ma yankin Najeriya ba in ka ji amma sai baka mamaki kuma abun sai a hana ma a san abin da ake ciki ni abun shine ke kauri mini kai
Wani misali za ka bayar tunda ka ce ‘yan banga kawai suke kaiwa ya nuna in mutum ya daina yin sana’ar banga ya koma farar hula zai iya zama ƙarƙashin kulawar waɗannan ‘yan ta’addan kenan ba tare da sun taɓa shi ba.
To gaskiya kan sun fi ɗaura gaba mai tsanani tsakaninsu da ‘yan banga. To, amma ka san shi Barawo ba amana ke gare shi ba. Baya da amana zai ce a sai wani kawai zan taɓa. Lokacin da ta yabo zafin shi to akan kowa wani iya hucewa. Akan kowa zai iya hucewa tun da ba dalle dole ba ne sai ɗan banga. Wani misali, kamar yadda muke ganin suna iya zuwa shiga gari su kama gari su mamaye gari. Ai ba ci garin duka da ‘yan banga ne. To, amma wanda ba ɗan banga mana su bashi mana, ba za su bashi ba. Ba wanda suke bari. Ainihin lokacin da kawai inda sai gani ka za ta tambaye kai ɗan gari kaza ne in ɗan gari kaza ne su kashe ka. To kaga bai zama sai.
Me yasa kake misa me in sun ce kai ɗan gari kaza ne ya nuna waɗancan ‘yan garin sun taɓa musu wani laifi kenan.
A'a, so in ma laifin bai da wani bambanci da tsakaninsu da tsaron da suke ya haɗa kansu sun haɗa ƙungiya suna taimaka ma garin suna tsaron garinsu to in ma akwai wani abun ba bai wuce wannan ba dai shi dai ne kawai to ka haka ba za ka zauna ba ɗan ta yanzu ta daga gida zo ya zai sami ka idan ne ka ba wannan mutum ba kowa zai iya hankulan haka ba.
A shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin yadda ‘yan bindiga suka zamo alaƙaƙai ga mutanen sassan Zamfara da Katsina suka mamaye wannan wuri. A kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaban Amurka Donald Trump wajen yin gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji. Muddai ta yi wata barazana ga Amurka ko yankin ƙasar Guam mallakin Amurka ko kuma ƙawayen Amurkar. Rasha na kiran Amurka da ta sake tunani game da umarnin da ta bayar na rufe wasu gine-ginen diplomasiyyar Rashar guda uku. Tana mai bayyana rufe gine-ginen da abin da ta kira matakin neman tsokana. Muna ɗaukar abin da ya faru a matsayin wani matakin janyo cece-kuce muraren. Kuma wata babbar saɓawa dokar ƙasa da ƙasa ce Amurka ta yi, a cewar ma’aikatar harkokin wajen Rasha a wata sanarwar da ta bada jiya Lahadi. Jiya Lahadin, Prime Minister India Narendra Modi ya naɗa wata mace a matsayin ministar tsaro, bayan da ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunƙuri na cike wasu muhimman alƙawurra da ya yi tun kafin babban zaɓe da za a yi nan da shekara ɗaya da rabi. Shugaban ‘yan adawar ƙasar Kenya Raila Odinga ya ce haɗakar jam’iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki. Yana maganar ne kwanaki biyu bayan da kotun ƙoli ta sanar da soke zaɓen shugaban ƙasa sanadiyyar maguɗin zaɓe. Da yake magana a wani coci a Nairobi, Odinga ya ce haɗakarsu ba za ta raba mulki da waɗanda ya kira ɓarayi ba. Shi ma shugaban ƙasa wato mai ci Uhuru Kenyatta kwana guda kafin nan ya ce jam'iyyarsa ta Jubilee ba za ta raba muƙamun iko da ɓangaren adawa ba. Ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia ta kai wani harin ƙunar baƙin wake da mota a wani barikin soji a Somaliyar.
Kuma da lagai da kai Ibrahim Asuwaro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada a manta, domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a je shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ƙarƙare shirin, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Lawan da ke layin Audi a Jos jihar Plateau, Nigeria, bisa rasuwar Abdul Basit Lawan wanda Allah ya wacikawa a makon da ya gabata. Da fatan Allah ya ji ƙanshi, amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ta ni gabatarwa da kuma Cibahira Dedone da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John da ya daidaita mana sautuka. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hasi idan Allah ya kai mu.